Zauren matasa.
Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA da ke tabo abubuwan da ke cin matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za mu magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shin miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Shirin na jihar Sokoto arewa maso yammacin Najeriya don ci gaba da tattauna da matasa kan hanyoyin bakin zare na magance kalubalen tsaro a wasassa na jihar, musamman ma dai Isa da Sabon Birni, inda wasu matasa da suka bauɗe kan haddasa cikas ga salama. Matasan da suka shigo zauren sun hada da activist Hassan Binanci, Musa Yahaya Muhammad, Comrade Umar Bello Da'in, Ummul Khairi Abdullahi, Abdulaziz Muhammad Asada, Aliyu Harid Dingadi, Bilyamin Umar Nakasari, Aminu Al-Hussein Amanawa, Yakubu Abubakar da Habiba Hakimi. Ku biyo ni mu shiga zauren na matasa.
Ku kasance da shirin zauren matasa na VOA.
Matashi wani mutum ne wanda yake da daraja, ko kuma mutum ne wanda ya kai wani babi na dauka ayyuka na takallifi, wanda a babin shari'a ta musulunci ma alƙalin ya fara aiki akan shi. A sashen dokar ƙasa shi ma dokar ƙasa ta bada dama duk wani laifi da wanda ya adda shekara 70 yayi ya aikata a hukunta shi ma za a yi hukunta shi. Abin da nake ganin cewa na farko shine matashi ya kasance tun farkon fari iyaye suna da wani bangare na laifi daga cikin abubuwan da ke faruwa, don duk wanda yake da matashi ko kuma ƴaƴa ba zai so a ce ga su sun lalace ba, sun zama marasa tarbiyya da sauransu. A tun farkon fari ina ganin cewa kamata ya ce duk wanda Allah da tare samun iya maza ko mata ya yi kokari ya san cewa ya ba su tarbiyya da ya kamata. Bayan haka nan kuma ya bibishin da suwa suke mu'amala, dan baka ba yaro tarbiyya ba, baka san suwaye yake yin mu'amala da su ba. Wanda ka shekara 10-20 kana tarbiyyantar da yaron ka cikin shekara gura, ko kuma abinda ma ya kasa kai shekara gura, ya zama ya haɗu da wasu miyagun abokai domin ba shi wasu shawarwari ko kuma su bata masa tarbiyya. A nan ina nufin kamar duk wanda yake da yaro yana da kyau a ce ko kuma ƴaƴa ya kula da su ta wace hanya ya kamata a ce ya bi domin cigaban tarbiyyarsu. Bayan haka ina suke kwana, ina suke shiga, ina suke zuwa, duk waɗannan abubuwa ne ya ta'allaka ga kan uwaye waɗanda ya kamata su bibiyo waɗannan ayyukan. Bayan haka nan kuma matasa su kasance masu yin dogaro da kai, bayan haka nan kuma su kasance masu zuwa makaranta su nemi ilimi, saboda idan har babu ilimi waɗannan abubuwan da ka ji ana aikata, duk rashin ilimi yana ɗaya daga cikin abubuwan da ka haddasa su. Ko da akwai masu ilimin daga ciki kaɗan ne bisa ga waɗanda ba su da ilimi, ni ina ganin abin da zan iya cewa kenan a wannan bangare insha Allah.
Na'am, ai na ga Aliyu Haidar Dingadi ma kamar ko ya gamsu da abin da ka faɗa ne ba mu sani ba.
A gaskiya abin da Malam Abdulaziz ya faɗa kusan haka ne. Kari akan haka shine abin da zan ƙara shine ya kamata a ce mu matasa waɗanda Allah bai kaddara muka shiga cikin wancan babin ba, mu rungumi waɗanda suka faɗa ɗin. Ma'ana ina nufin mu jawo su a jiki, a daina nuna musu hantara da ƙyama, kila ta wannan za su iya fahimtar shawarwarin da ake ba su, da kuma irin yanayin mu'amalan da za a yi su zai sa kila su ga illan wannan abin da suke har sau bari. Ƙari da haka kuma matasa a yi ƙoƙari a rungumi sana'a. Domin mafi yawa abubuwan da suke kawo waɗannan matsalolin shine, tun farko mutum bai da wata harkar yi, kila sai a wani wanda suke ɗaukan nan waɗannan abubuwan za su iya zuwa da ɗan wani abu da bai taka kare-kare ba su gyara ra'ayinsu har su koya musu irin waɗannan miyagun ayyuka ɗin.
Bilyaminu Umar Nakasari, idan aka duba za a ga su ma waɗanda suke aikata miyagun ayyukan nan da an san su, wasu ma wasu abokan wasu ne kawai aka yi mamaki aka wayi gari suka tsinci kansu cikin wannan mugun aiki. Shin akwai yadda za a yi a nuna abokantaka irin ta da, a jawo sunsu a iya nuna musu wannan abun da suke ba shi da wata riba a rayuwa?
Wannan haka ne, akwai yadda ake yi. Sai dai zan ɗan son ɗan koma baya kaɗan ga magana da Abdulaziz yayi, wadda ya ɗauko akan iya wanda ake kallon su wannan masu shiga harkar ta'addanci kamar iya mafi yawancinsu ba su da ilimi. Wanda idan ka dubi kusan ma matsalan ai masu ilimi ma sun fi ƙarfi ko kuma sun fi yawa a cikin harkar ta'addancin nan fiye da waɗanda ba su da ilimi.
Waɗanda wato ma ba matsalar rashin ilimi ba ne kenan?
Ba matsalar rashin ilimi ba ne, saboda masu ilimi ai su suke jagora muhimmancin abubuwan kuma su suka san yadda za a yi domin kila a cimma abin da ake so a cimma saboda wanda bai da ilimi yanzu bai san ma kila zai iya sarrafa kwamfuta ma'ana na'ura ba kenan ko kuma kila ma irin ita kanta bindiga ai duka harka ce ta ilimi wanda dole sai ma kana da ilimi sannan zaka iya amfani da su da makamantan kayayyakin da suke shiga da su wajen harkan ta'addancin su so wannan idan muka duba musamman a cikin makarantu na gaba ga secondary school akwai courses din da ake ma kira peace and conflict resolution wanda kusan wannan kaman subject ne tun wanda aka kebe domin fahimtar da ko kuma karantar da su matasa su san menene illa haka ta'addanci yaya kuma ta'addanci yake farawa sannan yaya yake da illa wanda kaga idan har muka ce kila masu yin shi ba su da ilimi kaga da ba a kawo shi a cikin makarantun ne domin a koyawa matasa ba sai a koma can gefe can inda suke zama a daji kila a koyar da wannan abu idan muka dawo ga maganar ka kila mu matasa muna da rawar da muke takawa wanda zamu iya cewa kila duka wanda suka samu abokanan su suna fama da ire-iren wannan matsalolin su akwai rawar da suke takawa wajen ganin cewa an magance irin wannan matsala na farko dai dole ne sai ya kasance kila kana da shakuwa ko kuma fahimtar juna tsakaninka da shi abokin naka wanda hakan zai iya sa kila idan ka gaya mai magana ko kuma ka nuna mai illan da abin yake ciki wanda haka zai iya sa ya fahimce ka abu na gaba kuma akwai buƙatar yin amfani da ilimi da hikima wajen ganin cewa ka bi wa'annan matakan don ganin kila duk abin da zaka gaya mai abin ne wanda kila zai iya saurin fahimtar da shi domin ya iya ma karɓa kila shawarar da zaka iya bashi
Bilaminu ina ga yanzu tun da ga mutare da Aminu Alo Hussein Amanawa matashin dan jarida bari mu ji me zai ce dan na san kafafen yaɗa labaru suna yin shirye-shirye shin waɗannan shirye-shirye da ake na jan hankalin matasa su zama mutanen kirki suna yin tasiri
Assalamu alaikum. Zan iya cewa maganar gaskiya suna iya yi a wani bangaren kuma ba sa yi. Domin idan ka duba kafafen yaɗa labaran su waye suka fi mu'amala da su. Suka duba cikin kashi 100 na matasa bai wuce kashi 20 zuwa 30 da suke mu'amalan ba ko kuma masu haran kafafen yaɗa labarai. A time za ga matasan mu sun fi kusan nutsar da kansu ne ta amfani da shafukan nan na sada zumunta na social media. Kuma a shafukan sada zumunta ma abin da zai ba kawo shi a maimakon su yi amfani da shafukan ta yin da ya kamata su amfani su. Sai su koma bangar siyasa a shafukan sada zumunta ko kuma yahu din nan da makamantan su sai ka kasa gane cewa wai menene matsalar mu matasa din nan zaka ga da dama daga cikin abin haushin ba masu ilimin ba ba wanda ba sa da ilimin ba sai ga mutun ya ila mallaki takardar degree ko NCE ko wata babban takardar shaidar kammala babban makaranta amma ka kuma same shi shine na gaba gaba wajen aikata irin wannan matsalar to abubuwa ne da suke faruwa za iya cewa zamani ya zo da su kuma matasan mu suna da karancin tunani da hangen nesa kuma wasu lokutan za ka ga laifin iyaye ne laifin iyaye ne na suna zama su yi mamakin menene laifin iyaye saboda dama za ka ga iyaye yanzu ba sa son su ga abin da ya ɓata ran tun mutum yana yaro misali har zuwa ya kai lokacin mallaka hankalin kansa na matashi za ka ga abin da yake so ko yana da kyau ko bai da kyau shi suke ra'ayi matuƙar dai za su faranta mashi saɓanin inda aka fito kenan za ka ga idan ka duba wannan matsalolin ne abubuwan ne suna faruwa kafafen yaɗa labarai suna ƙoƙari iyana su ƙoƙari amma kuma abin da ya yi sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
wato tasirin dai kawai yawanci matasa wasu na inda suke samun labaransu ba kafafe ne masu sahihanci ko waɗanda suka damu da cigabansu na rayuwa ba watakin sai dai nishadi da sharholiya ta duniya kenan
sosai na abin da zai baka misali yanzu idan ka dubi shafukan nan kafofin nan na sada zumunta na social media alal misali idan ka dubi wannan kafa ta TikTok zaka samu kusan kashi 80 zuwa 90 na masu amfani da su matasa ne idan ka dubi matasan da suke amfani da su wace irin rayuwa suke sai dai kawai a jiya ɗauko waƙan wannan mawaƙin a zo a actin ɗinta a imamin ɗinta especially mata mace
umul kairi ciki ma dariya ko kuma ta ce ko su ga tabo kenan
to maybe ya ta ce wani abu tun da an taɓo ɓangaren da su
masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako godiya ga matasan Sokoto birnin Shehu da muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin ni Nasiru Adamu Elika da na shirya na gabatar ke cewa sai wani mako wassalamu alaikum America. And so long, my dad's happy.